إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيغ بدك راتمنا وانا مكرن تامي البركة مكرن ابن تيمية يوم منارانا الحميس wata ce daidai da ranar 24 ga watan Shawwal hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan 6 2019 miladiya. Yau karatunmu a yau muna karatu ne bangaren Mastalahul Hadis wanda muna karatu cikin littafin Manzumatul Baiquniya wallafar Shehu Malami Umar ko kuma Taha kamar yadda ake sabani game da sunansa بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وندا درسن كرشي كافين متهي هوتن مكرنتا هوتن رمضان من تسايا كرشن بيتنا 14 يوم باذن الله تعالى زمو تاشي بيتنا 15 وندا مؤلف الكتابين يتي وما اضفته الى الاصحاب من قولين وفعل فهو موقوف زكن وما أضفته إلى الأصحاب من قولين وفعل فهو موقوف زكن ولن بيتم زي كيم زواغا نوء حديثنا شابير تكتكين نوء كان حديثي دسك زوتكين ونن منظومة يتي أبين دكراب أشي زواغا صحابي كو زواغا صحبي abinda duk karaba shi zuwa ga sahabbai min qawlin wa fi'lin na fada ko aiki kace sahabi wani ya ce kaza ko sahabi wani ya aikata kaza fahuwa mawqufun wannan shi ake cewa hadisi mawqufi zukin shi ne abinda aka sani zukin ay ulim abinda aka sani wajen malaman hadisi to wannan shi ne nau'i na 15 hadisi mawqufi wanda a baya mun ji hadisi sahihi na farko hadisi sahihi na biyu mun ji hadisi al-hasan na uku al-da'if na hudu al-marfu' na biyar al-maqtu' na shida al-musnad na bakwai al-muttasil na takwas al-musalsal na tara al-aziz na goma al-mashhur na sha daya mu'an'an na sha biyu mubham na sha uku al-ali na sha hudu annazil to wannan shine na 15 al-mawquf tabala yace wa ma adaftahu wannan wawun din wawul ataf ce ko ta zama wawu isti'naf ma din nan shartiyya ce wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun shine jawabu shart din daka fa huwa mawqufun zukin shine jawabu shart kenan ma din shartiyya ce yace wa ma adaftahu ila al-ashabi kuma abin nan da ka raba shi ko kuma duk abin da ka raba zuwa ga sahabbai ya kai marwaicin hadisi abin nan da ka raba ko kuma duk abin da ka raba shi zuwa ga sahabban annabi in aka ce sahabbai nan ya ce al-ashab to al-ashabu jam'i ne na sahabun jam'u sahabin ne ita kuma kalmar sahbun ismu jam'i sahibin ne wato suna ne na jam'i na jam'in sahib daga ismul jam'i ne haka abinda ake nufi da al-ashabu anan su ne ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin sahabban manzon Allah kalmar as-sahabiyyu ta'rifin sa a wajen malamai shine mashtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi ومات على ذلك shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka mana wanda ya hadu da annabi mu'minan yana mai imani da shi amma in ka hadu da annabi kana kafiri baka musulunta ba sai daga bayan abun nan sai daga bayan wafatin annabi baka zo ka musulunta ba har annabi ya wafati da ko wanda har sun yake shi sun gan shi to amma idan mutum bai musulunta ba har ya bar duniya to kaga wannan ba za a ce masa sahabi ba koda ya musulunta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama sahabi ba ina fata an gane sai a lokacin da ya hadu da annabi yana mai imani ko kuma ya hadu da shi a lokacin sai yayi imani da shi to ya zama sahabi an gane shine sharadin farko amma in koda ya taba haduwa da shi a matsayin kafiri daga baya ya musulunta kuma daga nan bai sake haduwa da shi ba to ba zai shiga cikin sahabbai ba sai ya hadu da shi yana mai imani mu'minan bihi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan wannan imanin kun fahimta idan ya yarda ya mutu akan kafirci ba za a ce sahabi wane ya rasu ba ba za a ce mishi sahabi tunda ya yarda sahabantakar ta rushe to haduwar koda ta wani dan lokaci ce ba dole sai sun dade tare ba ko sun zauna ko sun yi hira koda haduwa ce ta wasu ƴan mintuna to ta isa ta mayar da mutum sahabi wannan kuma yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin sahabbansa duk wanda ya hadu da shi koda wani dan lokaci ne kadan wasu ma a hajjul wada ne suka hango shi daga nesa kuma dukkaninsu sahabbai ne a hajjul wada ne suka hadu da shi wani daga nesa ma ya hango shi yana hudu ba amma ya zama sahabi an gane kina haduwar koda ta wani dan lokaci ce amma duk wani wanda ba annabi ba in ya hadu da wani ba ya zama abokinsa sai sun yi alaka tare sun juma tare sun fahimci juna kafin su zama abokai ne amma shi annabi khususiyarsa ce duk wanda ya hadu da shi yana mai imani da shi to ya zama sahabinsa to ba makawa da shi wannan sahabin ya mutu yana mai imani da annabi koda ko an samu ridda ta ratsa tsakanin imaninsa da abun nan an samu ridda ta ratsa cikin wannan hali nashi daga baya ya dawo ya musulunta to sahabantakarsa tana nan bisa magana mafi inganci da ayi sabani akwai malaman da suke ganin cewa idan sahabi ya yi ridda to sahabantakarsa ta rushe koda daga baya ya dawo ya musulunta ba zai dawo a matsayinsa na sahabi ba sai dai a kira shi al-muhadram akwai al-muhadramuna wanda sun yi zamani da annabi amma lokacin ba su musulunta ba ana kiransu al-muhadramuna ko kuma ba su samu damar haduwa da shi ba har sai da ya bar duniya koda ko sun musulunta to ana kiransu al-muhadramuna sai dai a sa shi cikin su amma ba za a sa shi cikin sahabbai ba haka wasu malamai suka ce amma magana mafi inganci sahabi ne inda ya hadu da annabi daga baya ya ridda kuma ya dawo kan musuluncinsa to ya dawo a matsayinsa na sahabi wannan shi ne kauli rajihi an gane to wannan shi ake kira sahabi to shi ne malam ya kawo wannan baitin duk abin da ka raba shi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin yace na magana ko aiki min qawlin na wata magana wa fi'lin ko wani aiki sai mu ƙara wa taqriri hada taqriri malam bai kawo shi ba saboda baitin ba zai mike ba in aka ce wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin wa taqririn kaga duka baitin da biyu zai tsawo shi yasa bai kawo shi ba amma hada taqrir abinda sahabi aka yi a gabansa yana gane bai ya abin da ya tabbatar to wannan yana nuna taqrir din sa ne amma malamai suna sanya wani sharadi ana shine wa khala min qarinatir raf'i da sharadi ya zama hadisin ya kubuta daga qarina da za ta bayar da shi marfu'i wanda akwai hadisi wanda ake kiransa al-marfu'u hukman wanda hadisi maganar sahabi ce amma kuma sai a ce hukuncin sa hukuncin hadisi marfu'i to dole sai an cire wannan hadisi yakan zama mauqufi idan ba a samu wata qarina da take nuna marfu'i bane karinar da take nuna hadisin marfu'i ne shine a samu sahabiya yayi wani aikin da ijtihadi baya shiga ciki kamar Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda yayi salatul kusuf yayi salatul kusuful shamsi sai yayi raka'a uku ruku'i uku kasar raka'a biyu ne ake yi kowace raka'a cikin kowace raka'a sai yayi ruku'i biyu to shi sai yayi uku yayi ruku'i ya dago yayi karatu bayan yayi karatu sai yayi ruku'i ya dago ya sake yin karatu ya koma ruku'i na biyu ya dago ya sake yin karatu sannan ya koma na uku to sai malamai suka ce wannan abin da Ali yayi tabbas yana da wani madogara daga annabi yana da wata madogara tunda an san adadin ruku'o'in sallah abu ne tauqifi al'amari ne wanda ake tsayar da shi akan dokar shari'a abu ne wanda ra'ayi ijtihadi baya shiga ciki bayan da za a yi kace ta hanyar ijtihadi ka gano ƙarin raka'a a cikin wata sallah baiwa to tunda ko kaga yayi to ya samu dalili ne daga annabi to sai a kira wannan hadisi ne wanda hukuncin sa hukuncin marfu marfu'an hukman sai zama hadisi ne wanda hukuncin sa hukuncin marfu ban san bayan kun gane to haka idan sahabi ya bayar da labarin wani abin da zai zo nan gaba abin da zai faru nan gaba ke nan gaba kaza kaza zai faru to shi ma wannan kaga bayan da za a yi a matsayin sa na sahabi ya san abin da zai faru gobe dole sai in ya taba shi daga annabi an gane shi ma sai ya ce wannan hadisi ne hukuncin sa hukuncin marfu'i a ce al marfu'u hukman haka sahabi ya bayar da labarin gaibi wani abin da yake gaibu ne ya bayar da labarin azabar kabari ko bayar da labarin abin da zai faru a filin kiyama ko a cikin ko wasu abubuwa da za su faru a aljanna abubuwa ne na gaibi to shi ma wannan sai a kira shi hadisi ne wanda hukuncin sa hukuncin marfu'i domin al'amuran gaibi ra'ayi baya shiga ciki ba inda za a yi ta hanyar ijtihadi ka gano wani abu na gaibi ba zai yi ba to nan ba za mu tsaya mu tsawaita bayani ba saboda mun riga mun yi bayanin hadisi mawqufi a baya a lokacin da muka zo kan baiti na bakwai wanda malai yace wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u karkashin shi mun yi bayanin hadisi maqtu'u shine wanda tabi'i ya abin nan ya aika shi zuwa ga annabi to mun zo sai muka kawo muka ce malam bai kawo hadisi mawqufi ba amma bayanin sa zai zo nan gaba amma can kuma sai muka yi bayani akan sa haka duk wani bayani akan hadisi mawqufi ya riga ya gabata a wancan baiti shi yasa da malai ya kawo shi anan kaga bayanin da zamu yi zamu takaita wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin sai mu ƙara wa taqririn ko sannan da sharadi wa khala min qarinatir raf'i to fa huwa mawqufun wannan shi ake cewa hadisi mawqufi wanda ya tsaya daga kan sahabi an gane asalin kalmar mawquf shine abinda aka tsayar da shi aka dakatar da shi shine al mawquf shine al mahbus yanzu dukiyar da mutum ya ajje ta dukiya ce ta yace ta wakafi ce sai ake kiranta dukiyar wakafi da larabci kana al mawquf shine abinda aka tsare shi ko kuma abinda aka tsayar da shi shine mawquf dukiyar wakafi an tsayar da ita ne saboda yin wani aikin alkhairi yasa ake kiranta dukiyar wakafi shine malai ce fa huwa mawqufun shine hadisi mawqufi ma'ana wanda ya tsaya daga kan sahabi ya kasance maganar sahabin ce ko aikin sahabin ne ko takaririn sahabin ne yace zukin yani ulum shine abin da aka sani inda ulama'il muhaddisina a wajen malaman hadisi shi aka sani da wannan ta'arifi hadisin da ya tsaya daga kan sahabi ya zama maganar sahabin ce shi kan kansa ko aikin sa ko takaririn sa shi ake kira mawqufi to shin hadisi mawqufi ana aiki da shi ko ba a aiki da shi shi ma wannan duk ya gabata tun a wancan baiti mun kawo sabanin malamai da maganganun malamai akan hadisi mawqufi wanda shine qaulus sahabi maganar sahabi shin maganar sahabi tana zama hujja ko bata zama hujja a can baya idan ba manta ba muka ce magana mafi inganci maganar sahabi tana zama hujja da sharuɗa guda uku sharuɗa guda nawa sharuɗa guda uku na farko ayyakuna min fuqaha'is sahaba ya kasance yana daga cikin sahabbai masu fiqhu cikin sahabbai domin kalmar sahabbai suna ta tara akwai sahabin da kamar muka faɗa a hajjul wada ne kada ya taba haduwa da annabi shi ma daga nesa ne ya hango shi aka ne kaga bai zauna gaban annabi ya kwankwadi ilimi ba to irin wannan in ya faɗi magana ba ta zama hujja sai an tabbatar me dalili an bincika da sauransu amma sahabi faqihi irin su Umar irin su Ali bin Abi Talib irin su Abubakar Siddiq misali irin su Abdullah bin Mas'ud wanda suka zauna gaban manzon Allah suka kwankwadi ilimi kaga wannan suna daga cikin fuqaha'us sahaba to sharadin farko kenan sannan sharadi na biyu Allah ya khalifa nassan kada maganar sahabin ta saba wa nassi idan sahabi yayi magana sai aka ga ta saba wa wani nassi na Qur'ani ko sunna to za a yi aiki da nassin ne a bar maganar sahaba an gane abu na uku Allah ya khalifa qawla sahabiyyin akhar kada ya saba wa maganar wani sahabi na daban kar maganar sa ta ci karo da maganar wani sahabi idan sahabi ya faɗi wata magana sai kuma wani sahabi ya faɗi sahabaninta to yanzu nan ba za a yi aiki da maganar kowane sahabi ba sai an bibiyi hujjar kowanne to da an san bayan da za a samu maganganu guda biyu wanda suka ci karo sai an samu lalle ɗaya ne maganar sa take daidai to nan sai a bincika wanda yafi karfin hujja daga cikin su sai a yi aiki da maganar sa to duk maganar sahabin da ta cika wannan sharuɗa guda uku hujja ce a musulunci kada cikin fuqaha'us sahaba maganar ba ta saba wa nassi ba kuma maganar ba ta saba ba wani sahabi dan uwansa ba to maganar ta zama hujja amma idan an samu sharadi ɗaya daga cikin ukun nan ya abu a same shi ba to abin yana buƙatar nazari kafin ya zama hujja ina fata an gane baiti na gaba yace wa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa mursalun minhu sahabiyyun saqat وقل غريب ما روى راو فقط يتي ومرسل ده كما حديثي مرسل شيء منه صحابي سقط وان وني صحابي يا فادي دغا اسنادنسا اكا سامو ا ني اكا تشي ناتشي وني صحابي وان صحابي يا فادي ا cikin اسناد وان ان كورو اسناد har zuwa karshe amma da aka zo ba ambaci sahabi ba a ta'arifin malami mana wanda aka jefar da sahabin da yazo an ga da sai zama tabi'i yace annabi ya ce ba tare da ya ambaci sahabi ba wa qul kuma kace gharibun hadisi gharib ma rawa rawin faqat wanda marawaci guda ɗaya kawai ya rawaito to wannan hadisi mursal yanzu mun samu hadisi guda biyu anan mun samu mursal mun samu me gharib to hadisi mursal shine zai zama na 16 kenan a cikin jerin hadisan da suka zo a cikin wannan manzuma idan aka ce mursal a lugar larabci shine al-mutlaq abinda aka sake shi shi sa laraba suke cewa arsalan naqata fil mar'ah ya saki taguwa a makaya ai atlaqaha ya sake ta abinda aka sake shi sai zama kamar tabi'in ya saki hadisin ne zuwa ga annabi kai tsaye ba tare da ya bi ta wasida ta kan sahabi ba kamar inda malam yayi ta'arifi wannan a lugar larabci kenan abinda aka sake shi amma a istilahi ta'arifin da malam yayi masa anan malam yayi ta'arifin sa da ma saqata minhu sahabi shine hadisin da sahabi ya fadi daga isnadin yayi kuma ba ambaci sahabi ba amma wannan ta'arifin malamai sun yi gyara akan sa sun yi gyara akan wannan da abinda suke cewa yanda mun tabbatar da cewa sahabi ne aka kayar to ai babu sabani akan hadisin sai ya zama karbabbe kawai ba za a yi sabani ba amma malamai sun yi sabani akan hadisi mursal kamar da zamu zo mu gani sun yi sabani ashe inda mun tabbata sahabi ne aka shafi to ai ba maganar sabani kowa sai ya sallama hadisi ya inganta saboda dan san dukkanin sahabbai manzo Allah adalai ne daka duk wanda aka share ko mun san shi ko mun san shi ba hadisi ya inganta ina ba dan fata inda ya jingina wa annabi hadisi ya inganta amma me yasa malamai suke sabani game da hadisi mursal saboda ba a san wa aka share ba wannan da aka share ba a ambace shi ba a sani ba sahabi ne ba sahabi bane shi ya kawo sabani amma shi malam yace wanda aka share sahabi an gane ashe kenan mursal shine wanda aka share wanda aka share marwacin wanda malami ya share wanda ya rawaito hadisin daga gare shi bai ambace shi ba kawai sai ya aika shi zuwa ga annabi ba tare da ya fadi rawi na karshe ba wannan rawi na karshe ba san wane ne ba sahabi ne ko tabi'i ne ko mutum ɗaya ne ko ba mutum biyu ne duka dai bai fada ba kawai ya ce annabi ya ce to wannan ya zama mursal shi yasa malamai da suka zo sai suka yi wani ta'arifi wanda ba wannan ba suka ce hadisi mursal shine ma rafa'ahu at-tabi'i aw as-sahabi hadisi mursal shine hadisin da tabi'i ko sahabi ya rafa'a shi zuwa ga annabi tabi'i ko sahabi amma sahabi allazi lam yasma min nabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai ji daga annabi ba sahabin da bai ji daga annabi ba an san shi wannan sahabin lalle sahabi ne amma bai taba jin hadisi daga annabi ba to sai ya ruwaya hadisi daga annabi wannan hadisin shi ma yana zama mursal sawa'un wannan hadisin da ya jingina wa annabi magana ne ko aiki ko kuma abun nan magana ce yace annabi ya ce ko aiki ne yace annabi ya aikata kaza ko kuma wani aiki ne da aka yi gaban annabi yayi shiru in dai wanda ya rawaito shi sahabin da bai taba jin hadisi daga annabi bane hadisin ya zama mursal to wannan ta'arifin shine ta'arifin da yafi zama adaqqu ta'arifin da yafi zama yafi na malam yafi na malam zama inganci yafi na malam inganci domin zahirin maganar mawallafin littafin idan muka bita kamar yana cewa inda za a ambaci sahabi to hadisin ba mursal bane kenan inda marwayacin hadisin zai ambaci sahabi to hadisin ba mursal bane koda ko sahabin bai taba ji daga annabi ba alhali ko abin ba haka bai ki akwai sahabbai irin su Muhammad bin Abi Bakar radiyallahu anhuma Muhammad bin Abubakar bin Abi Bakar an haife shi a Hajjul Wada hajjin ban kwana ta manzon Allah aka haife shi kaga sahabi ne amma kafin yayi wayo ma annabi ya bar duniya annabi ya bar duniya to idan ya rawaito hadisi ce annabi ya ce kaza kaga wannan hadisin ba za a ce hadisi ne abu marfu'i ba sai dai a ce masa mursal tunda bai taba jin hadisi daga annabi ba lalle akwai wanda ya ji daga gare shi saboda haka hadisin sahabi wanda bai taba ji daga annabi ba bai taba jin hadisi daga annabi ba malamai suna lissafa shi a cikin hadisi mursal a wajen almutahaqquna na malaman hadisi suna sanya shi a cikin hadisi mursal an gane kenan mursal din zai iya zama mursalus sahabi zai iya kuma zama mursal wanda yake na ghairus sahabi ta iya zama wani daga cikin tabi'u tabi'ina ne kawai ya jefa hadisin yace annabi ya ce mursal ne ko kuma tabi'i yace annabi ya ce mursal ne ko kuma sahabin da bai taba ruwaya bai taba jin hadisi daga annabi ba yace annabi ya ce shi ma mursal ne sai da wannan shi ana kiransa mursalus sahabi mursal na sahabi misalin sa kamar hadisin da Malik ibn Anas mai mazhabar malikiya ya rawaito a cikin littafin sa Muwatta ya rawar hadisi daga Zaid ibn Aslam daga Ata ibn Yasar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna shiddatal harri min fihi jahannam lallai wato tsananin zafin rana yana daga cikin wato hucin jahannama kamar huci ne na jahannama ko gashi ko abun nan to kaga shi Ata ibn Yasar an haife shi a shekara ta 19 bayan hijira shekara ta 19 aka haife shi shekara ta 19 annabi kuma ya bar duniya a farkon shekara ta 11 shekara ta 11 kenan akwai shekaru kusan nawa kusan shekara 8 tsakanin sa da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace annabi ya ce kenan lalle bai ji da kunnan sa daga annabi ba to daga waye ji ba a san daga waye ji ba to sai hadisin a ce masa mursal ko da yake shi wannan hadisin da muka ambata ya inganta saboda an same shi a wasu littafai wanda aka kawo shi muttasil an kawo shi muttasil a wasu hadisi amma wannan muna maganar ruwayar Malik a cikin Muwatta shi yayi irsalin hadisi amma sauran littafai sun kawo shi muttasil haka ya inganta hadisi ya inganta amma muna bada misali ne da irin yanda irsali yake kasancewa sai a samu mutunan da bai zamani da nabi bai ce annabi ya ce to ne shi ake kira hadisi mursal to hukuncin hadisi mursal yana daga cikin nau'ukan hadisi da ifi me yasa saboda wasiɗa ta tsakanin marwayaci da annabi majhula ne wanda aka share tsakanin annabi da marwayin hadisin ba a san wane ne ba inda an san wane ne to dama to ba a san wane ne ba inda an san sahabi ne kaga abin sai a san sa to ba a sani ba kamar yadda malam yace wa mursalun minhu sahabiyun saqat inda an san sahabi ne ai da magana ta kare sai da matsalan an jahilci wane ne ta'iwa tabi'i ne to in tabi'in ne kuma ta'iwa ba siqa bane tunda su sahabbai dukannin su adalai ne amma cikin tabi'a yana samu wanda ba siqa ba to in tabi'i ne fa kada da bukatar a sani a san ingancin sa da adalar sa da kasancewar sa siqa daka hadisi mursal yana daga cikin kashe-kashen hadisi da'ifi sai a wurare guda hudu wuri nawa wuri hudu to anan hadisi mursal za a iya aiki da shi wuri na farko cikin hudu idan aka yi bincike aka gano wasiɗan nan da take tsakanin marwayci da annabi wane ne to in aka gano wane ne sai a yi bincike in sahabi ne magana ta kare amma in ba sahabi ba ne to sai a yi bincike akan kasancewar sa karɓaɓɓe ko ba karɓaɓɓe ba in karɓaɓɓe ne kaga hadisin sai ya karɓu in ba karɓaɓɓe ba ne kuma sai hadisin a ajiye shi a ce da'ifi ne wannan shine abu na farko haka malaman hadisi suna bincike yan kawo hadisi mursal sai su yi bincike su ga wane ne wannan mun da ba ambata ba to wani lokacin suna gano shi duba da wasu ruwayoyi da za su zo ta wani bangare a samu wanda suka ruwaito tare da wannan wanda aka share da da wasu hanyoyi daban da suke bi wajen ganowa abu na biyu idan wanda yayi irsalin hadisin sahabi ne idan wanda yayi irsalin hadisin sahabi ne jumhurul malamai suka ce hadisin ya inganta an samu daidaiku wanda suka ce shi ma ana bukatar a bincike amma sahabbai duba da adalar su da kuma shaidar da Allah ya musu ba sa jinginawa annabi magana sai sun tabbatar da cewa daga gare shi take ko da ba su ji daga annabi ba to tabbas sun ji daga wanda suka aminta da shi ko da ba su ji daga annabi kai tsaye ba lalle sun ji daga wasahabi dan uwan su wanda suka tabbatar da cewa abin haka yake to shi yasa jumhurul malaman hadisi suna yin hujja da mursalus sahabi hadisin da sahabi yayi irsalin sai yace annabi ya ce ko da bai ji daga annabi ba akwai hadisin hadisan Aisha hadisin badul wahyi kaga Aisha ba ma haife ta ba ko da hadisin ya sauka hadisin na badul wahyi take bada labarin yanda wahyi ya faru wa annabi kun gane Isa ibn Abbas da su yi ruwayar hadisai da yawa su ce annabi ya ce alhali kuma ko da annabi ya wafati suna yara kanana akwai sahabbai da yawa suna yara suna jingina wa annabi hadisi duka wannan mursalus sahabi karɓaɓɓe ne a wajen jumhur na uku idan an san cewa wannan tabi'in baya rafa'a hadisi zuwa ga annabi sai ta hanyar sahabi an san tabi'i in ka ji ya ce annabi ya ce to tabbas daga sahabi ya ji shi wannan tabi'in an yi masa wannan shaidar baya cewa annabi ya ce sai in daga sahabi ya ji to shi ma wannan in ya ce annabi ya ce ana aiki da hadisin sa ko da ba a gano wanda ya share ba dan an san sahabi ne amma wanda babu tabbas ta aiwa sahabi ne ta aiwa ba sahabi to shi wannan shine yake bukatar abin nan shi yasa daga cikin malamai akwai irin su Sa'id ibn al-Musayyib wanda malamai suna cewa mursal ɗinsa shine mafi karfin shine aqwa al-murasil shine mafi karfi cikin hadisai murasil mursal na Sa'id ibn al-Musayyib to akwai ire-iren su tabi'ai wanda su in kaji sun aika hadisi zuwa ga annabi sun yi irsalin sa to tabbas daga sahabi suka ce to ire-iren wa'annan ana hujja da mursal ɗinsu na hudu idan al'umma ta karbi hadisin hannu biyu idza talaqathu al'ummatu bil qabul idan al'umma ta karbe shi hannu biyu hadisi na mursal amma kuma sai al'umma gaba ɗaya kowa malamai suka rungume shi aka gina hukunce akan sa to wannan karbuwa da ya samu kamar wata shaida ce ake yi wa hadisin akan cewa hadisin ya inganta sai dai malamai suna cewa duk da haka kai tsaye ba za a jingina wa annabi hadisin ba matukar ba a gano wane ne aka share ba kai tsaye ba za a jingina wa annabi shi ba amma hukuncin da aka samu karkashin hadisin tunda al'umma ta karbe shi ko kuma ma an yi ijma'i akai to sai ijma'in shine zai zama hujja ko kuma karbuwar da mutane suka yi mishi ita ce ta zama hujja amma shi hadisin tunda ba a tabbatar daga annabi yake ba to kaga ba za a jingina wa annabi shi ba haka wasu suka faɗa to da su ne abubuwa guda hudu da suke ba wa hadisi mursal damar a yi aiki da shi duk da ko su wa'annan abun guda hudu akwai maganganu akai an gane akwai maganganu akan wasu daga cikin su akwai maganganu akan wasu daga ciki ba duka na karshe yace wa qul gharibun ma rawa rawin faqat kuma kace hadisi garibi shine wanda marwayaci guda ɗaya kawai ya ruwaito wannan shine kaso na 17 daga cikin kashe-kashen hadisi wanda malai ya ambata a cikin wannan nazumi nashi wanda shine hadisi gharib yace wa qul gharibun ma rawa rawin faqat kalmar al-gharib an tsago ta ne daga al-ghurba ghurba kuma shine bakunta ya kace al-gharibu shi fil baladi huwa alladhi laysa min ahliha shine wanda ba dan gari ba da Hausa muke kiran sa bako to wannan shine garib amma a wajen istilahi na malaman hadisi shine ta'rifin da malai yayi ma rawa rawin faqat wanda marwayaci guda ɗaya ya ruwaito ko da ku sahabi ne ya ruwaito zama shi kadai ne ya ruwaito wannan hadisin to hadisin garib ne haka kuma ko da tabi'i ne ya ruwaito hadisi shi kadai to ya zama garib daka da za a ce ibnu abbas ya ruwaito hadisi shi kadai to hadisin sunansa garib ko a ce qatada ya ruwaito hadisi shi kadai ya zama shi kadai ne ya ruwaito shi to shi ma ya zama mai ya zama garib to ita garaba din tana kasancewa a cikin matanin hadisi kuma tana kasancewa a cikin sanadin hadisi ana samun ta a cikin matan ana samun ta a cikin isnadi da haka a cikin matanin hadisi ta yiwa matanin hadisin duka nan sai zama garib ne matan din isnadin ya zama ba garib bane amma kuma matanin ya zama garib a yiwa wani bangare ne na matanin hadisin zai zama garib ko kuma isnadin gaba ɗaya zama garib ko wani bangare ne isnadin ya zama garib duk ana samun wannan an gane akwai wani hadisi marfu'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwala'u luhmatun ka luhmatin nasbi la yuba'u wa la yuhabu to wala'i shine idan ka yanta bawa to akwai wata dangantaka tsakaninka da shi kamar dangantaka ta zumunci ne tunda kai da ka yanta shi tana kai ma in ka mutu baka da magada ya gade ka ko shi in ya mutu bai da magada kana iya gadar sa ta hanyar wannan wala'i an gane to sai annabi yake cewa shi wannan wala'in din kamar wata tsoka ce daga cikin tsokokin dangantaka ko kuma kamar wata tsoka daga cikin tsoka ta dan kamar jini kenan kamar dangantaka ce tana da kamar wata dangantaka ce ta jini da aka la yuba'u wa la yuhabu ba a sayar da wala'i kuma ba a kyautar sa ba za ka ce bari in sayar maka wala'i na tsakanina da bawa kaza da na yanta ba ko ka ba da kyautar sa ba a yin wannan ko wajen saidawa a sa sharadi kace zan saida maka bawa amma da sharadi wala'in nawa ne shi ba duka ba a yin wannan duka annabi ya hana an gane to wannan hadisin Abdullah ibn Dinar shi ya kade ta wajen ruwaito shi daga Abdullah ibn Umar to kaga hadisi ne gari gaba ɗayan sa shi kade ya kade ta wajen ruwaito shi daga kuma Abdullah ibn Umar to sai ya zama hadisi ne gari sannan akwai hadisin da yake zama gari amma ba duka ba wani bangare na hadisin ya zama gari kamar hadisin da Imam Malik ya ruwaito a cikin wanda aka ruwaito daga Imam Malik wanda ruwayar Imam Malik kadai aka same ta da wannan karin shine hadisin zakatul fitri zakar kono hadisin zakar kono wanda annabi yake cewa zakar kono sa'i ne mutum za a bayar na dabino ko sha'ir ga dukkan wato wanda mutumin da yake da ne ko bawa ko namiji ko mace to sai ruwayar Malik tazo da minal muslimina karin minal muslimin daga cikin musulmi sauran murwaita din musu kawo wannan lafazi na minal muslimin ba to sai zama wannan kadi na minal muslimin da ya zama kamar garib ya zama garib domin ya zama shi Malik ne ya kadaita da shi an gane to haka ana samu a isnadin hadisin duka ya zama garib kamar hadisin innamal a'malu binniyat shi isnadin sa duka tun daga lokacin sahabbai har tabi'ai duka garib ne sai lokacin tabi'i ne ya watsu ya shahara ko kuma wani bangare na hadisin ne zai zama garib ba duka ba wani bangare na isnadin hadisin shi ne zai zama garib ba duka ba kamar hadisin ummu zar'in shi ba wanda malaman hadisi suka rawaito su Buhari da sauransu shi ma wani bangare na isnadin sa gharib ne daga kenan garaba din tana kasancewa a cikin matanin hadisi ko a isnadi a matanin ma ko matanin duka ko wani bangare ne shi a isnadin ma ko isnadin duka ko wani bangare ne isnadin ina fata an fahimta bayan wannan kuma garaba din tana kasancewa a farkon isnadi ko a tsakiyar isnadi ko a ƙarshen isnadi duka yana kasancewa tana kasancewa a farkon isnadi idan mu hadisin ba wanda ya ruwaito shi sai wani sahabi guda daya daga wani ko kuma sai tabi'i guda daya daga sahabi guda daya kenan can sama ne ƙarshen hadisin daga sama zuwa daga wajen annabi ya kasance garaba din aka samu garaba din an gane daga wajen annabi sai zama sahabi guda daya ne lak ya ruwaito shi daga annabi kenan yanzu an samu garaba din a akhiru sanadihi a ƙarshen sanadin hadisin kamar hadisin innamal a'malu binniyati wanda muka faɗa hadisi innamal a'malu binniyati a tabaka hudu tabakoki hudu nashi duka gharib ne tun daga kan yahya bin sa'id ya ruwaito shi kadai ne ya ruwaito shi daga muhammad bin ibrahim shi kuma muhammad bin ibrahim shi kadai ne ya ruwaito shi daga alqama bin waqas shi kuma alqama bin waqas shi kadai ne ya ruwaito shi daga umar ibn al-khattab shi kadai an gane kaga attabaqoki hudu kuma daga can karshen hadisin duka ya kasance hadisi ne gharib umar shi kadai ne ya ruwaito shi daga annabi alqama shi kadai ne ya ruwaito shi daga umar muhammad bin ibrahim shi kadai ne ya ruwaito shi daga alqama yahya bin sa'id shi kadai ne ya ruwaito shi daga muhammad ibn ibrahim daga gare shi ne sai hadisi ya fantsama ya shahara ya yadu kowa aka san shi da fadan fahimta to kuma garaba din tana kasancewa a tsakiyar hadisin a tsakiyar isnadin hadisin ya zama da yawa mutane da yawa suka ruwaito shi to sai mutum daya ya ruwaito shi daga jama'a mai yawa to sai ita ma sai jama'a mai yawa ta ruwaito shi daga wannan mutum daya din kaga a tsakiyar sa ne aka samu garaba farkon sa mutane da yawa suka ruwaito shi tsakiyar sa aka samu garaba can karshen sa ne mutane da yawa suka ruwaito shi daga mutum daya to kaga garaba din ta kasance a me a tsakiyar isnadin hadisin sannan kuma garabar tana kasancewa a farkon isnadin hadisin farko idan mutum ɗaya ne zai ruwaito shi daga jama'a mai yawa mutum ɗaya kawai zai ruwaito shi daga jama'a da yawa ya zama gharib a farkon sanadin sa to kowanne yana iya kasancewa to kuma dai menene mai hukuncin hadisi gharib zai iya kasancewa sahihi zai kuma iya kasancewa da ifi kuma zai iya kasancewa hasan an gane duk da ban jero su bane tartibin da ya dace ma'ana zai iya kasancewa sahihi zai iya kasancewa hasan kuma zai iya kasancewa da'ifi wanda shine tartibin da ya kamata sai dai galibin hadisi gharib da'ifi ne galibin sa yawancin hadisi yake ce hadisi gharib yawancin sa da'ifi ne ana samu wanda suka inganta kamar na innamal a'malu binniyati din gaga ya inganta to akwai ire-iren su daidaiku wanda suka inganta amma yawancin hadisi gharib bai inganta ba to wannan dai shine dan abin da ya sawwaka akan wa'annan nau'ukan hadisi guda uku da muka karanta yau ta fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda kuma aka samu kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله.